نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاك سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة عمد كنغرين بوشي أولا يمتي من البركة نبي سنم يو شعبي بوثر رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو لا لديه ادى سلاتين شدة وانا كمي ذو دي دي دا اشرين دا ترى قواتا شدة ميلادية تدبو بي دا شدة دا شابير وانا مجال السيدة مكي تفسير القرآن المجرمة وانا كما منا شكين تفسير سورة الكهف كمالين مكتابة غام أنسى كتندا بسكين تنبيوي ومن تنبيوي سنة ديوة وغام يا أنسى سبك الله شدعي هقولي لأبنى يا سامي أقول دي ربو سوينا تنبيه غمدا سراتون فاتحة باين بيما وانتو إذن هنا بل بيما زي إيا قرن تفاتحة to salloli da ake bin da ake yin su kamar yadda aka sani sun ka su gida biyu wajen bayyana karatu da koyi karatu akwai wadanda ake bayyana karatun su akwai wadanda ake koyi karatun su ana koyi karatun salloli wadanda ake yin su da rana a zahar da al'asar ana bayyana karatun sallolin da ake yin su cikin dare kamar magriba isha'i da asubahi sai kuma sallar juma'a wanda ita ma ana bayyana karatun ta to maganganu da malamai suka yi don akwai maganganu na malamai amma khulasa wato takaitacciyar magana dangane da wannan matsala ita ce magana da take tsakatsaki kuma shine yayin da mutum yake bin sallar yake bin liman a sallar da ake koyi karatu a cikin ta kamar azhar ko al'asr to zai karanta fatiha shi ma zai yi karatu kamar yadda liman zai yi nashi sauraka a wannan yadda yi ba daidai bane yayi shiru ya ki karanta komai zai karanta fatiha haka nan yayin da yake bin liman a cikin sallar da ake bayyana karatu amma shi yana inda baya jin karatu liman wato yana gurin da sautin liman baya zuwa gare shi to anan ba zai yi karatu wato zai karanta fatiha a boye a tirshe ba a bayyana ba amma yayin da yake bin liman sallar da ake bayyana karatu a cikin ta kuma yana jin karatun liman to anan zai saurari abinda liman yake karantawa ne anan ne fadar Allah ta'ala za ta zo wa idza quri alquran fattabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yayin da ake karanta qur'ani to ku yi shiru ku saurara saboda haka anan liman yana karatu kuma yana jin karatun liman saboda haka abinda yake wajibi a kansa a lokacin shine yayi shiru ya saurari karatun liman wajibin da yake tattare da shi shine yayi shiru ya saurari karatun liman anan ne hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yake cikin sunan zai zo wanda yake cewa man kana lahu imam fa qira'atul imam man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a wanda yake tare da liman to karatun liman shine a madadin nashi wato yayin da ya kasance yana jin karatun liman idan kuma baya jin karatun liman saboda sallar sirriya ce a sirri ake karatunta ko kuma a saboda nisa da ga inda liman yake ko da ana bayyana karatunta to a irin wannan yanayi sai ya karanta kuma ya shigo karkashin hadisin Ubadah ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu wanda Bukhari da Muslim suka rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la salata liman lam yaqra' bi umm al-kitab wanda duk bai karanta fatiha ba ba shi da sallah to anan ne shi ma ya shiga karkashin wannan hadisi don haka zai yi karatu wannan ita ce magana wacce take tsakatsaki a cikin maganganun da malamai suka yi bisa ga wannan matsala sai wani wanda shi kuma yana tambaya ne game da idan rana ta hudu daga mafadarta an ce za a rufe kofar tuba haka yake to yaya ƴaƴan waɗanda ba musulmi ba ƴaƴan auladul mushrikin waɗanda ba musulmi ba kamar yadda nassu suka nuna cewa ranar gobe kiyama za su shiga cikin waɗanda za a jarraba, akwai waɗanda za a jarraba su a ranar gobe kiyama kamar ƴaƴan waɗanda aka haifa cikin abin da aka haifa iyayensu ba musulmi bane, iyayensu ba musulmi bane suka mutu kuma suna yara ba su balaga ba, ko wanda aka haife shi kurma makaho bebe baya duk wasu hanyoyin da zai samu wani sako baya da su, don kaga ai babu yadda za a bujira masa musulunci, baya gani bare a masa kwatance, baya ji bare a gaya masa, baya magana. To irin wannan shi ma zai shiga cikin waɗanda za a jarraba, sai kuma alul fatra waɗanda su ma sako bai iske musu ba, to shi ma su ma waɗannan yaran za su shiga ciki sawa'u rana ta hudo ko rana ba ta hudo ba, idan yana nufin musuluntar su to ai yara ne ƙanana saboda haka su ba a maganar musulunci, ta riga ta fito ai kaga ba maganar kuma wani yaro ya zo ya ce koya musulunci ko musulunci tun da wannan lokacin suna ƙanana. Sai wani shi kuma da yake tambaya game da istikhara, cewa wannan zaɓi da yake cikin istikhara, sallah abin nan istikhara idan mutum yana yi a cikin addu'ar da zai yi a istikhara yakan ce ya Ubangiji idan wannan al'amari alkhairi ne gare ni, to ya Ubangiji ka sauwaƙe min samunsa ka kuma tabbatar min da shi, idan kuma ba alkhairi ba ne ya Ubangiji ka raba ni da shi, ka raba shi da ni. To shi ne yake cewa to shi akwai abin da yake so kuma yana son shi matuƙa daga gaske, don haka in yana addu'ar yakan ce ya Ubangiji idan alkhairi ne ka tabbatar min da shi, idan ba alkhairi ba ne ka juyar da shi ya zama alkhairi. To wai hakan da yake yi daidai ne? To ban san yaya za a yi a ransa cewa daidai yake yi ba, tare da cewa ya saba wa abin da manzo Allah ya koya masa, abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka gashi abin da yake kace, to kuma ka yi ba yadda ya koyar da kai ba, kuma ka riƙa tambayar daidai kake yi? To aya bai kamata irin wannan tambayar ma ta zo ba, ka saba wa abin da manzo Allah ya ce kace, sannan kuma kana tambayar daidai kake yi ko ba daidai kake yi ba. To idan har haka ne, menene ne bayan da dan cewa a zabi, ai shi zabi kai ko kake yi, ka karba ko kake karba, shi ne abin da ake nufin zabi. To in ya zama na kawai kai abin da shi kawai kai shi kake ci, to kaga ba mu gara zabi kawai, kawai sa kanka gaba gadi kawai kai abin ka, saboda haka maganar daidai kake yi ma ba ta so ba, ka saba wa koyarwa da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma ba istikhara kake yi ba. Sai kuma wanda take tambaya ko yake tambaya, na fi san mutum shi akan istibra'i, ya ake yin sa? Istibra'i shine yayin da mutum take da ciki ko cikin da yake ba na halal ba, ko matar da lokacin da ake yaki da musulunci ana kawo mata wanda suke bayi, to wasu akan kawo su da ciki, to akan ba su dama akan ce istibra'i shine su zauna wato al'ada jini daya a tabbatar da cewa babu ciki, akan kamo su don a tabbatar da babu ciki sai a ce su zauna jini daya. To haka duk matar da take ta yi yawace yawace kuma ta zo za ta yi aure, to akwai buƙatar a bar ta ta yi jini daya, shine a tabbatar da cewa ba ta ɗauke da ciki. Da haka shi jini ɗaya ne ba hukuncin idda ne da shi ba, ba wai daidai yake da idda ba, shi asali istibra'i an kiyasta shi ne akan istibra'in matan da ake kamowa a wajen yaƙi, ake kamowa a wajen yaƙi kama a idda sa ɗaka da su sai a bari su yi wannan jini guda ɗaya. To nan ne aka samu cewa to haka nan matan da ta yi yawace yawace ita ma irin wannan hukunci za a yi mata, saboda haka hukuncin sa ba irin hukuncin idda ba ne da aka san abubuwan da yawa da suke hawa kan idda. Don haka maganar da take yi cewa akwai wanda yake son ta gan shi ko kar ta gan shi, ko ta yi magana da shi ko kar ta yi magana da shi, duk ba ta taso ba, wannan abu batun idda ne, ba a batun istibra'i ba. Istibra'i kawai dai ba za a ɗaura aure ba sai ta yi wannan, shi ne abin da ake nufi. Sai wanda yake tambaya cewa tambaya ta yi rubutu doguwa, amma dai a dunkule abin da yake so ya sani, yana da kanne baban shi ya rasu, shi kuma shine babban wansu da mahaifiyarsu, shi dai yana zaune a wani guri guda, su kuma ya kannan nasa da sauran iyayensa mata uku, wato yana nufin iyayen abin da matan mahaifinsa suna zaune a guri guda. To kuma mahaifin nasa yana da kanne, wato su waɗannan yara suna da babbani to ciyar da su wajibi ne a kansa shi 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 ne babban abin da shi ne babban su su kuma yara ne ƙanana to a bisa maganganu cikin maganganun malamai akwai maganar Imam Ahmad da anan ita ce ta fi zama tsakatsaki akwai Abu Hanifa maganar Abu Hanifa ko kuma maganar mazhabar Hanafiya cewa duka wani na kusa duk wani na kusa duk wanda kake da karama wanda idan ka yanke wani abu da kake yi masa za a ce ka yanke zumunci to wajibi ne in ba shi da shi ka ciyar da shi wannan ita ce mazhabar Abu Hanifa Imam Ahmad shi ne yake tsakatsaki a tsakaninsu ya faɗi cewa sharuɗa uku idan sun tabbata wajibi ne ka ciyar da wanda suke ba ƴaƴanka ba sun san ciyar da ƴaƴa wannan wajibi ne sun ciyar da ɗansa ko ƴaƴan da ya haifa kafin su balaga su yi hankali su zama suna iya nema wa kansu ko ciyar da matarsa wajibi ne ko ciyar da iyayensa idan ba su da shi uwa ko uba shi ma wannan wajibi ne idan ba su da abin da za su ciyar da kansu to haka nan yake cewa haka nan alhawashi ko waɗanda suke ba waɗannan ba su ma wajibi ne a ciyar da su amma da sharaɗi guda uku da sharaɗi guda uku sharaɗi na farko ya zama ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu zama ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu in suna da ƙarfin da za su ciyar da kansu to wannan wajibin ya sauka daga kansa sannan na biyu ya kasance shi warisi ne wato zai gaje su akwai gado zai iya ya gaje su to kaga idan har in sun inda a ce sun girma sun mutu suna da dukiya za ka ci dukiyarsu in sun mutu idan menene in suna da bukata yayin da suke karara ba za ka da rai ba za ka taimaka musu ba kaga a nan ma wajibi ne ka taimaka musu sannan na uku ya zamana yana da halin da zai yi haka wato bayan biyan bayan ya samu abin da shi zai ci da iyalansa shi da ƴaƴansa ya samu abin da zai ci da ƴaƴansa saura da ya rage su sai ciyar da su amma in ya kasance abin da yake samu shi ma kuti ya wuce ne abin da yake samu bai wuce shi da ƴaƴansa su ci ba to anan ba a wajen ta masa kuma sai ya ciyar da kannansa ko babbanninsa ko kuma wasu wanda suke can nesa don haka ga waɗannan sharuɗa uku to wajibi ne ciyar da su in kuma an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to ba lallai ba ne ya zama ciyar da su amma akwai abin da sunan shi ihsani wanda za ka taimaka ma dukkan wani wanda yake buƙatar taimako ko da kuwa wato ba na kusa da kai ne ba saboda kamar wannan ƙaramin naka ƙanana ne waɗanda suna buƙatar tallafi ba lallai ne a babbannin naka suna da ƙarfin da za su ciyar da su ba kai kuma wataƙila kana iyawa to in kana da rana ka ciyar da naka gidan ka ciyar da gidanka ka ciyar da mahaifiyarka don mahaifiyarka wajibi ne ka kula da ita to wajibi ne kuma ka taimaka wa su waɗannan ƙannan naka idan kuma ya zama baka da ƙarfin da zaka iya yi kai kadai to wajibi ne su wasanninka wato ɗan uwan mahaifinka su ma su sa hannu wajen kula da waɗannan yaran su ma wajibi ne matuƙar suna da iko su taimaka musu su ma saboda da yaran nan za su mallaki dukiya su mutu ba su da wanda zai abin nan su ma za su shiga da tsayi saboda haka a nan ya kamata su ma su sako hannunsu wajen taimaka musu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه
Allah ta'ala ce wa labisu fi kafihim 300 sinina wa zadu 9 kuma waɗannan samari matasa suka zauna a cikin kogon su salasa mi'atin sinina, wato suka zauna suka yi bacci a cikin kogonsu na shekara 300 wajadun tis'a, kuma suka kara tara a littafi. Wallahu a'lamu bima labisu, kace Allah shine mafi sanin iya gwargwadon lokacin da suka dauka suna bacci a cikin wannan kogo. Lahu ghaibus samawati wal ard, sanin ghaibin sammai da kasa na Allah ne shi kadai. Absir bihi wa asmi, wa ya kai shi gani, kuma wane ne ya kai shi ji. Ma lahum min dunihi min waliyin wala yushriku fi hukmihi ahada, ba shi ba su da wani majibinci na al'amarinsu ba Allah ba. Sannan kuma Allah ta'ala baya tarayya da wani a cikin hukuncinsa. Bayan Allah ta'ala ya gama ba da labarin ashabul kafi da duk abin da ya kasance tare da su, sai Allah ta'ala yake gaya mana wani abu da can a farkon kissar, lokacin da aka faɗe shi, aka faɗe kissar a dunkule, shi ma aka faɗe shi a dunkule, shine wa darabna ala azanihim fa darabna ala azanihim fil kahfi sinin adada, lati muka biji kunnuwarsu, wato muka sanya musu bacci mai nauyi mai tsanani a cikin wannan kogo sinin adada, na wasu shekaru masu yawa. To Allah ta'ala bai faɗi adadin shekarun ba sai yanzu, yace wa labisu fi kahfihim 300 sinina, suka zauna suna bacci a cikin wannan kogo tsawon shekara, wato tsawon shekara 300. Wajadu tis'a, kuma al-sadi suka kara shekara 9. Allah ta'ala bayan wato ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ya ce zai nemi labarin waɗannan samari ko matasa a gurin Yahudawa ko a gurin Nasara, kai ma wanda kake jin labarin waɗannan matasa kada ka binciki ko ka nemi labarinsu a gurin kowa. Allah ta'ala shi ne masanin gaibi, shi ya san abin da yake koye, ya san abin da yake bayyane sha'anin yaran nan da lamarinsu, al'amari ne na gaibi. Ubangiji ta'ala shi ya fi kowa saninsa, don haka ka nemi sanin abin da ya ɓuya gare ka a gurin Allah ta'ala, shi ya sanar da kai. Idan ya sanar da kai, to duk abin da ya sanar da kai babu shakka, babu kofanto, babu ƙarƙartattanta ma dangane da wannan abun. Kuma Allah ta'ala yakan tsinkayar da annabawansa abin da ya so ya tsinkayar da su na gaibi. Allah ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon shekarun da waɗannan matasa suka yi a cikin kogo suna bacci. Sun yi shekara 300 sinina, shekara 300, 300 sinina, wannan littafin shekarar shamsiya kenan, wato wanda ake cewa shekarun da ake littafin su da hudu wa rana da faduwar ta, littafin yini kenan. Wajadu tis'a, shi kuma shekara wacce take kamariya, wa abin da yake shekara kamariya, shekara hilaliya, domin shekara shamsiya ta fi yawan kwanaki a kan shekara kamariya alhilaliya. Shekara shamsiya kowace shekara tana kunshe da kwanaki 365 da awa 5:49. Ita kuma shekarar da take kamariya ce, wacce ake littafin wata, ita kuma tana kunshe da kwanaki 8:48. Wannan shine bambanci da yake tsakanin waɗannan kwanaki. Saboda haka kowace shekara shamsiya da kamariya, bambancin da yake cikinsu akwai bambancin kwana 10:21 da daƙiƙa ɗaya, kowace tsakanin kowace shekara ɗaya ta shamsiya da shekara ɗaya ta kamariya. Haka shekara kamariya tana ɗan ƙarawa, wato shekara shamsiya tana cin adadin kwanaki a kan shekara kamariya. Saboda haka a duk shekara ɗari, in aka samu shekara ɗari a shamsiya, wato ta lissafin rana, to za a samu ƙarin shekara uku da kwana 24 da awa 11 da minti 16 a shekarar da take a kamariya ce. Saboda haka akwai tazarar shekara 3 da dan furfishi akan kowace shekara 100 shamsiya. Saboda haka kaga in aka samu shekara 300 za a samu karin shekara 9 da kwana 73 da awa 9 da daƙiƙa 48. Wannan shine tazarar da take ci. To shine a nan Ubangiji Ta'ala ya ambaci littafin ta shekara wacce take shamsiya. Shine 300 sinina. Wazdadu 9 kuma shekara wacce take hilaliya. Sai wasu malamai suka ce wannan shi yasa aka ambaci littafin da irin wannan siga. Maimakon a ce Alabi Sufi kazihim 300 sinina. A ce suka zauna shekara 309 sai aka ce 300 sai aka ce kuma suka kala kara wato alistafin abin nan shamsiya ke wa kamariya kenan. To wannan shi ne batun da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa wajen cewa Ubangiji Ta'ala yana nufin ya ambaci waɗannan lissafe-lissafen shekarar guda biyu ne a dunkule, amma cikin irin wani salo na Alkur'ani da fasaha da mu'jiza wacce babu wani littafin da yake da irinta. Don haka sai aka kawo shi da wannan siga. Da dama daga cikin malamai akan wannan suke, wato kamar Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Kathir, Ibnu Taymiya, Ibnu Qayyim, Al-Allama Muhammad al-Amin al-Shantiti, Ibnu Ashur, da yawa daga cikin malaman tafsiri da wuya ne ka buɗa mu ga sun yi ishara zuwa ga wannan ba. Amma akwai ruwaya da ta inganta zuwa ga malamin nan Qatada ibn Da'amat al-Sadusi, malaman tabi'ai, wanda yana ganin cewa fadar Allah wa Nabi Sufi kafin 300 sinina wa zadu 9, wannan maganar Ubangiji Ta'ala yana hikaito mana littafin Ahlul Kitabi ne. Wato Ahlul Kitabi su suka bada wannan kididdiga cewa sun zauna shekara 300 kuma suka kara 9. Amma shi Ubangiji Ta'ala cewa ya kuli Allahu a'lamu bima labisu, kace Allah Ta'ala shi ne mafi sanin kwanakin da suka yi, shekarun da suka yi. Saboda haka shi a wajensa wannan littafin ba Allah Ta'ala ya jingina wa kansa bane, a'a wannan littafi ne da ya aka hikaito shi daga Ahlul Kitabi. Ya karawa batun sa hujja da cewa ya zo a kira'ar Abdullah ibn Mas'ud wa qalu wa labisu fi kadhihim 300 sinina. Akwai qalu wa qalu, kenan ba Allah ne Ta'ala yake wannan magana, hikaya ce ta maganar Ahlul Kitabi. Wannan magana da Qatada ya faɗa haka nan an samu cikin tabi'ai. Akwai Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir wanda shi ma ya goyi bayan wannan magana, shi ma ya goyi bayan maganar Qatada cewa wannan adadin littafin ba shi ne wanda Allah Ta'ala ya ambata, shi Allah Ta'ala ya ambata ne a matsayin hikayar maganar Ahlul Kitabi. Amma shi maganar sa qul lillahu a'lam bima labisu, kace Allah shi ya san shekara nawa suka yi. Al-Allama Jamaluddin Al-Qasimi, marubucin littafin tafsir la mahasil at-ta'wil, shi ma ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi na suka tada. Yana ganin wannan adadin shekaru da aka ambata hikaya ce ga abin da Yahudawa suke faɗa ko Ahlul Kitabi suke faɗa, amma ba magana ba ce ta ko ana littafin shekaru shamsiya ko kamariya, ce ba wannan ba ne. Saboda Allah Ta'ala cewa ya kuli Allahu a'lam bima labisu, kamar raddi ne aka yi musu cewa waccan magana da suke faɗa ka gaya musu duk shafi baɗi suke yi, Allah dai shi ya san ko kwana nawa ko abin nan shekara nawa suka yi a cikin wannan kogo. Don haka kai kada ka riƙa bibiyar abin da ba ka da ilimi a kansa, kamar yadda gaibi zuwa ga masaninsa shi ne Allah, lahu gaibu samawati wal ard. Shi ya sa Ubangiji Ta'ala ya ce lahu gaibu samawati wal ard, shi ya san abin da ya ɓuya a sammai, shi ya san abin da ya ɓuya a nan ƙasa. Don haka shi ya san halin da mazauna sama da ƙasa suke ciki, don haka ka mayar da al'amari zuwa gare su. Amma a ce wannan 300 wa zadu 9 in ji Jamaluddin al-Qasimi rahimahullahu ta'ala yace a ce wannan shine lissafin da Allah ta'ala ya bayar da nau'ukan lissafin shekaru guda biyu shamsiya da qamariya yace to wannan shigo ba ne da shishigi ce ila dalilin da yake tabbatar da haka me ya jawo da za a yi irin wannan wato abin nan banga akan nassi na alqur'ani a ce ga abin da yake nufi alhalin Allah ta'ala ba haka yace ba saboda haka shi ya saba wa abin da sauran malaman tafsiri suka ambata kamar irin su Abubakar bin Nakash al-Mufassir da irin su al-Ghazali Sheikhul Islam aburare daban-daban na littafansa ya faɗa a cikin littafin sa al-Jawab as-Sahih liman badala din al-Masih ya faɗa a cikin littafin sa Radd 'ala al-Mantiqiyyin haka na akwai a cikin majmu'ul fatawa duk ya tafi akan abin da muka fara faɗa na cewa lissafin shekaru ne da nau'ukan sa guda biyu abin nan al-Hisab al-Shamsi da kuma al-Hisab al-Qamari ابن كثير رحمه الله تعالى ده يتهيتو maganar katada wanda Allama Jamaluddin al-Qasimi ya goyi bayan su sai yayi mata raji ibn kathir a cikin littafin sa tafsirin sa tafsir al-Qur'an al-Azim sai yake cewa wa fi hadha alladhi za'amahu qatadatu nazar wannan magana da katada yayi na cewa hikaya ce ta maganganun ahlul kitabi yace akwai abin dubawa ga maganar sa ba haka take ba kenan فإن الذي بأيدي آل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير كسر أي أبدا يكي تكبد تتفن آل الكتاب أتكي كوي شكرا أريئكو لباب وننكر تو أما أنا أنت وزدادوا 9 تو كاد أي باسو سكا شكرا كربا وانا لسادي لينا شكرا هلالية وتو شكرا وتا سمود هكا ابن كثير يتي ظاهر آية يلا نونا وانا لاباري يا الله تعالى يكي باروا لأدد انشي كرند تكي لا حكاية عنه با حكاية يكي لك يهودا وابا يتي وهذا اختيار ابن جرير يتي وانا كمشين زاء شيخ المفسرين شو قبما تفسر ندوني قبات يا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اتي كنت تفسير انت جامع البيان يتي كما وجه الرواية katada da yarwar to qira'ar ibn mas'ud riwaya ce munqati'a ai katada bai zauna da ibn mas'ud ba saboda haka akwai inqida'i a cikin sanadin sannan kuma qira'a ce shazza ba a hujja da ita saboda haka wannan qira'ar wa qalu wa labithu babu ita ba qira'a ce tabbatacciya ba qira'a ce shazza kuma isnadin ta zuwa ga ibn mas'ud bai tabbata ba saboda haka ibn kathir ya rushe wannan magana haka nan shi ma shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-jawab as-sahih liman badala din al-masih yake cewa fa inna allah ta'ala akhbara annahum labithu fi kahfihim 300 sinina yace allah ta'ala ya bada labarin cewa ashabul kahfi wadannan samari sun zauna a cikin koban su shekaru 300 wazdadu 9 kuma suka kara 9 al-zafi yace lakinna ba'd al-mufassirin za'amu anna hadha qawlu ba'd ahli al-kitabi shi amma kuma an samu wasu daga cikin masu tafsiri wani bangare da masu tafsiri sun riya cewa wannan maganar ahli al-kitabi ce li qawlihi ta'ala saboda fadar Allah qulillahu a'lamu bima labithu kace Allah shi ne mafi sanin kwanakin da suka yi ko shekarun da suka yi malam ibnu taymiya yace walaysa kadhalika amma maganar su ba daidai take ba فإن الله لم يذكر هذا عن أهل الكتاب بل ذكره كلاما منه تعالى في الله تعالى بأبت ونن يجن إلى أهل الكتاب أخركم آية الله تعالى بيتي وقالوا بكون سيقولون قولوا يقولون كوتي وعي ولبثوا في كهفهم يا فتيش أمد إيه ما قلتك لذلك جن إلى أهل الكتاب يلا بقاتل قطارا دليل وأنكم بابش saboda haka magana ce ta Allah shi ya faɗi adadin kwanakin da waɗannan matasa suka yi a cikin kogo kuma sanin la cewa waɗannan matasa sun kwashe shekaru masu ɗimbin yawa wanda shekarun ma aka bayyana maka adadinsu da cewa 300 da 9 shi zai ƙara fito maka da mu'jizar ko kuma girman ƙudurar Ubangiji cikin kissa idan aka barka a sinina adada shekaru waɗanda suke masu yawa ba lalle ne kokarwarka ta kai zuwa ga shekara 309 ba ka isa shekaru masu yawa ke shekara 20 30 40 50 kana ga tsara da yawa to amma in aka fito maka da bakin sosai ka ganki baro baro 300 sinin wa zadu 9 to anan za ka tsara kana girman al'amarin cewa lalle kisar ashabul kahfi ita ma tana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki hakanan Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen a cikin tafsirin da yayi wa suratul kahfi shi ma yayi rantsu wannan maganar cewa maganar ta ahlul kitabi ce yace wanda za su rike wannan jumlar qulillahu a'lamu bima labisu su ce wa fadar Allah wa labisu fi kafihim cewa yana daga cikin maganar ahlul kitabi wanda su ne yahudawa wanda suke cewa at-taura haka suke yace to wannan magana koda wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambace ta amma ba anan gaskiya take ba yace fadar Allah wa labisu yace wannan maganar ta ce wa labisu fi kafihim wannan maganar Allah ce saboda haka wannan qulillahu a'lamu bima labisu kara karfafa wannan magana yake cewa Allah ta'ala shine yafi kowa sanin adadin shekarun da suka yi don haka shine zai baka labarin shekara nawa suka yi kuma ya gaya maka magana shi ta fi ta kowa zama gaskiya kada ka nemi batun sanin wani abu na labarin su a gurin wani don haka wannan kara karfafa wannan magana ake yi ba ana kore zaman su bane ba ana kode zamantowar Allah ta'ala ya ambaci wannan adadi bane sai dai shi kuma Sheikh Saleh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sai ya tafi akan cewa bambanci wannan mudda a ce wato wala bi sun fi kafin 300 sinin wa zadu 9 a ce ana faɗar nau'in shekaru ne guda biyu hilaliya ko qabila shamsiyya da hilaliya ko shamsiyya da qamariyya yace shi bai yadda da wannan ba shi yana ganin anan abinda ake nufi gaba daya Allah ta'ala yana gaya mana cewa sun zauna shekara 309 a bisa lissafin shekara hilaliya qamariyya babu shamsiyya yana ga magana ɗaya ce kawai to me yasa aka raba aka ce wazadu 9 yace saboda ya tafi daidai da yadda ayoyin ake aje kowace aya ana aje ta za ga cikin suratul kahfi din daga farko za ga cewa ana aje kowace aya ne da na sama a ƙarshe to idan ba a kawo haka ba to zai zama ita wannan ayar ta sha bambam da sauran sai 9 sini a ce 309 sini sai zama shi bai zama wato da fataha din ba to dan a samu wannan wato amo da ake samu na ayar na ayoyi su zama guda daya sai aka ce wazadu 9 yace to amma maganar cewa ana nufin shamsiya da qamariyya yace to shi bai gamsu da wannan ba sai saboda lissafi a gurin Allah guda daya ne inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard ke lissafin kuma a gurin Allah ta'ala shine bil hilal an ce da me ake littafi da wannan tsayuwar wata din ba da fudowar rana da faduwar ta ba yace wannan shine littafi guda ɗaya a gurin Allah shine al-ahilla saboda haka shi yana ganin rarrabewa cewa 300 sinin shamsiyya wa zadu 9 qamariyya yace wannan qaulun ne dha'if magana ce mai rauni to amma kamar yadda muka gabatar cewa da dama da cikin masu tafsiri har da Sheikh Al-Mufassirin Ibn Jarir Al-Tabari Ibn Kathir gabaninsa Ibn Taymiyya gabaninsa Abu Bakr An-Nassash da sauran malaman tafsiri da yawa sun tafi akan wannan kuma sannan wannan bayani da suka yi baya cin karo da wata aya ko wani nas baya cin karo da wani abu na shari'a saboda haka kaga babu wani dalili na raunana shi saboda haka abinda waɗancan malamai suka faɗa shine abin faɗa don haka shi lissafi da ba ana yin sukure lissafi kabari shi ne wannan da Allah ta'ala ya tsora ibadar musulmi gaba ɗaya a kansa sallah da azumi da batun idda, da batun saki, da batun waye, aka dora shi a kan wato littafi na hudowar wata. Hudowar wata shi yasa ko wanda yayi kafara ko kafarar kisa misali da aka ce sharai da mutatabi'ai, ko kafarar hukuman da ya zo wa iyalinsa yana azumi shi ma sharai da mutatabi'ai, sharai da ake cewa kaka sharai da aka ce wata biyu ana nufin hudowar wata. Littafi za ka ga hudowar wata, saboda haka zai iya zama kwana 60 daidai, zai iya zama kwana 59 idan sun yi nukutari su duka biyun, watannin duka biyun ma sun yi nukutari zai iya zama kwana 58. Saboda haka kuskure ne da wanda za ka ji sun ce zai yi azumin kwana 60, ka ce kwana 60 to littafin kwanaki kai, littafin shi watanni, su kuma watannin ana littafin ba da albashi ba, na albashi zai iya samun 31 ba, saboda haka zai iya 61. Ba littafin albashi ba, ba kuma littafin kwanaki 30-30 ba, a littafin hudowar wata da kuma ɓacewarsa. Wannan shi ne abin da littafi wanda yake as-sana al-qamariya ko al-hilaliya. As-sana al-shamsiya kuma ita ce wanda ake wannan littafi da ita na watannin albashi. Su kaga watanni kwanaki ne wanda ba ka canzawa, su ba ka canza, amma littafin wata na hilali yana canzawa, shi yana canzawa. Shi yasa a wata shekara kaga an yi azumi a damana, wata kuma aka yi wasu shekaru kuma sai ga cewa sai bayan damanar ta wuce ko kafin damanar ma za a yi haka nan, sanyi da zafi da sauransu. Amma in ka dubi abin da ya shafi irin su damana, irin su rani da abin, in kai littafi da watanni waɗanda suke watanni abinan watanni abinan lissafin shekara abinan shamsiya, za a ga cewa ba ka canza watannin da kasancewa lokacin ake fara ruwa, za ka ga a cikinsu ake fara ruwa. Da haka duk shekara waɗannan lokacin ake abinan, in ka koma ga lissafin jiri shi ba ya canzawa. Hudowar rana ne da faɗuwarta, hudowar rana ne da faɗuwarta, wanda kowa yana ganin wannan ba ya ce, amma hudowar wata da ɓacewarta wannan ana iya samun ya yi nukusani, ana iya samun kuma ya cika. To shi yasa yake ƙaruwa ko shekara sai ga cewa an samu ƙarin a bisa wannan littafi, an samu ƙarin kwanaki. An fahimta ko? To wannan shi yasa hatta mu'amala irin ta albashi da waye ake sa wancan da kwanaki, saboda shi abu ne guda ɗaya sabiti, baya canzawa. Littafi da shi ba wai laifi ba ne, kamar yadda wasu suke zato. Wasu suna ganin kamar littafi na miladiya kamar laifi ne, wannan adadin abin ba wai laifi ba ne, ba me yasa gashi nan yadda malami suke nuna wanzadu tisa din, gashi nan shi aka fara 300 sinin da shi aka fara faɗa wanzadu tisa, kuma sai ya zama shi ne hilali din. Inda ne fi ne ubangiji ta alama zai ma kawo su cikin lissafin ba, kuma duk malamai sun tabbatar da haka kamar yadda muka yi bayani, manyan malamai na sunna. Saboda haka lissafi da shi ba wai zunubi ba ne, ana ganin kamar zunubi ne ma ka faɗa, wani yana faɗa kamar ma ya ce ya Allah na tuba astaghfirullah, ba haka ba ne. Saboda haka a daina ta da jijiyar wuya akan wannan abinda dai ba a so shi ne kada ka manta da abubuwan da shari'a ta sa maka. Shi wannan wata na hilal wato hudowar wata, akwai abubuwa da shari'a ta haɗa ka, ta sa ka da shi, ta zona ka da shi, saboda ka dole ka kiyaye shi. Ramadan shi za ka yi la'akari da shi, haka nan hajji shi za ka yi la'akari da shi. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, haka shi za ka yi la'akari da shi. Haka nan idda da sauransu duk da shi ake la'akari, ba da kwanakin abin nan ba, hudowar rana da faɗuwarta. Sannan Allah ta'ala ce qulillahu a'lamu bima labithu, kace Allah ta'ala shi ne mafi sanin kwanaki nawa suka yi. Wato ubangiji ta'ala shi ya san wannan, shi ya zai baka labari, da haka shi ya baka labari a nan, labarin ta yafi na kowa. Lahu ghaibus samawati wal ard, sanin abin da yake koyi a sammai da ƙasa don nashi ne. Saboda haka babu wanda ya san wannan sai shi, sai kuma wanda ya ga dama ya sanar cikin halittunsa. Wannan ita shi ne tafsirin da yawa daga cikin malamai suka yi wa wannan aya, kamar Mujahid da sauran magabata kamar da Ibnu Katsir yake cewa wannan ayar tana nuna al-ghaibul mutlaq gaibi na gaba daya Allah ta'ala shi ya san shi al-ghaibul mutlaq babu wanda ya san shi sai Allah shi yasa ma aka gabatar da al-jar wal majrur din aka gabatar da khabar lahu ghaibus samawati lahu din nan gabatar da kalmar lahu ko wannan jar wal majrur dan a nuna maka babu wani sai shi kadai ya barwa kansa sanin gaibi na sama da kasa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun kace la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wadanda suke cikin san mai duka da wadanda suke kasa babu wanda ya san gaibi sai Allah alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al matalan gaibi da abin da yake koye shine al-kabir wanda yake da girma yake da daukaka وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ غاكو وبنجدي شي يكي ده غيب سمي ده كتاي شي يكي ده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سولاك أبنجد تعالى شين يكي لون علم باب ونون ليك علي دشي أتكن سنة الغيب المطلق حتى ملائكوه وأن سكي المقربون makusanta gare shi wanda la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su kansu basu san wani abu ba sai abinda Allah ta'ala ya ga dama su sani qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim haka mala'iku suka ga wa Allah ta'ala sai ya Allah ta'ala la ilma lana ba mu da wani ilimi ba mu da wani ilimin da zamu kiyaye da shi sai wanda ka sanar da mu domin kai ne al-alimul hakim hakanan Allah ta'ala ya kore sanin al-ghaibul mutlaq cikakken gaibi Allah ta'ala ya kore sanin sa daga manzanninsa wanda su ne afdalul ibadillah cikin halittun bayin Allah babu wanda ya kai su annabi nuhu alayhi salam ya ce wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzi tajri a'yunukum lan yu'tiyahu Allahu khaira annabi nuhu alayhi salam yace bazan ce da ku ba indi khazainullahi taskokin Allah a hannuna suke haka nan bazan ce da ku ba a'lamul ghaiba na san gaibi bazan yi muku wannan cika bakin ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayhi annabi karan kansa Allah ta'ala ce kul ka ce muku ka fada la aqulu lakum indi khazainullahi bazan iya ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba haka nan bazan iya ce muku a'lamul ghaiba na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak bazan kuma iya ce muku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilai ba wala abu nake bi ba face abinda aka yi min wahayi haka Allah ta'ala yace annabin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada qul la amliku li nafsi naf'an ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون كشيء قد كجايا مت لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا بل ملكا وكيدا امفاني كو سوتوا با امفاني دني كو سوتر دني با هنونا يكي بين هنون الله دو ابين دي فارو كو ابين دي الله تعالى يا غدا با يفارو ني مي كيو ني كو بري كيو yace haka nan walau kuntu a'lamu al-ghaiba da na san gaibi lastaktartu min al-khair da duk inda al-khair yake canza nufa wa ba masaliya su babu kuma wani abu mara dadi da zai same ni in ana ba wani ne ni ba illa nadhirun wa bashirun me gargadi nake me bishara nake ga qaumin mu'minuna ga mutanen da suke masu imani wannan shine al-ghaibul mutlaq ayoyi ne da suna nan da yawa a al-Qur'ani wanda suke tabbatar da cewa Allah ta'ala shi kadai yake da wannan ilimi qul wa qul innamal ghaibu lillah fa qul innamal ghaibu lillah kace kadai kadai gaibi na Allah wannan shi da al-ghaibul mutlaq Allah ta'ala yana ga dama ya tsinkayar da wanda yaso daga bayansa abin da yaso ya tsinkayar da shi ya sanar da shi kamar yadda a can Allah ta'ala ce wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allaha yajtabi min rusulihi man yasha Allah yakan zaɓi cikin manzanninsa ya sanar da shi wani abu wanda da bai san shi ba sai to Allah ya ga masa to abu kaza zai faru Allah ta'ala yana da dama yayi wa manzanta irin wannan alimul ghaibi fala yuhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul shine masanin ghaibi baya nuna ghaibin sa ga wani sai wanda ya zaba cikin manzanninsa yayin da ya zabe shi ya sanar da shi wannan abu to ya fita daga al-ghaibul mutlaq ya zama al-ghaibul nisbi kuma ya fita daga al-ghaibul mutlaq yanzu cikin halittar Allah ya sanar da wani to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zai iya sanar da mu ce to kun ga akwai abubuwa kaza da kaza za su faru ba Allah annabi ya gaya mana ba abubuwan da za su faru a shira'us sa'a yanzu muna ganin wasu suna ta faruwa ga suna a gaban idanmu jahilci zai yawa kashe kashe da mace mace mutum a kashe shi bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba shi ma wanda yake san bai san da yasa yayi ba annabi ji ya faɗi wannan zinace za su yawa shin riba shin haram shaye shayen giya duk annabi ya faɗi waɗannan ashra'u sa'at as-sughra kuma gashi duk mun gansu da waɗanda suke kubura da waɗanda ba mu gani ba annabi ji ya faɗa mana bayyanar dujal ya'juj wa ma'juj saukar annabi isa alaihi salam bayyana mahadi da hudowar rana daga mafaɗarsa duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan sai mu ce mu ba mun san gaibi to ya tashi daga al-ghaibul mutlaq ba shi yake magana akwai al-ghaibul nisbi abinda yake gaibi a gunka ba kuma lalle ne zama gaibi a gun wani ba yanzu kai ka san nawa ne aljihunka amma na kusa da kai bai san nawa ne aljihunka ba kuma ba ka da ko kobo ya sani ka kai ka sani amma ba wanda ya sani sai kai gayu ka sha ado amma ba ko kobo aljihunka ba wanda ya sani kai ta muzurai haka nan a cikin gidanka da za ka kafin ka taho sai abin nan da daddare da bai kai sahur ba wanda ya sani sai wanda ka gada ma ka gaya ba san me kake ba kaga wannan duk wanda bai sani ba a gurinsa shi gaibi ne tunda ba ka bai sani ba za ba annu wanda kuma zai iya faɗar wannan to ya san wani gaibi ne su shi ba gaba annabi isa wa nabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum annabi isa alaihi salam Allah ya ba shi wannan saboda haka in ka zo gabansa zai ce ka ci kaza a gidanka yanzu nama ka ci tuwo ka ci dan wake ka ci mata ka ci duk zai gaya maka sannan me ka ajiye a gidanka to amma za a ce annabi isa ya san gaibi annabi isa alaihi salam ya san gaibi bai san gaibi ba kamar yadda sauran annabawa ba su san gaibi ba a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta wa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihi falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib 'alayhim wa anta 'ala kulli shay'in shahid saboda haka ga shi a gaban Allah ta'ala yana gaya masa shi fa abinda ya gani ya sani shi yake faɗa abinda bai sani ba baya faɗa bayan lokacin da yana cikin su yake yake kula da me suke yi bayan Allah ta'ala ta karɓe shi kai ka san me suke yi saboda haka wannan abinda ya sani bai sa zama ya san gaibi ba saboda haka ilimin gaibi al-ghaibul mutlaq wannan shine abinda muke faɗa da ake an sun ce annabi bai san gaibi ba to mu ka ce fi sabilillah fi sabilillah ga shi al-ayoyi ga su nan cewa ga hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga rayuwarsa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta to kan tana nuna cewa abinda Allah ya sanar da shi shi ya san abinda Allah bai sanar da shi ba to yana nan cikin gaibin Allah shi yake to Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sabbaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi al-'ilm al-ghaib indaka wa yake fadin wannan man san Allah
sallallahu alaihi wasallam
ya shigo kamar da ke cikin Bukhari ya samu wasu ƴan mata suna yaban iyayensu da kakanninsu irin alfaharin nan kakanninmu sun yi jarunta a guri kaza a yaƙi kaza iyayenmu suna da kyauta sun zama masu karamci kaza 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 ganin annabi ya shigo sai ɗaya ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi cikinmu ma har da annabin da ya san me za a yi gobe annabi ya ce bar wannan magana wa quli bima da'i hadha wa quli bima taqulina bar wannan magana in yaban annabi ne zai hada ta ki jiki dai ki ci gaba da yaban iyayenki karamcinsu da jaruntarsu amma wannan magana bata ba magana ce da saboda ka duk wanda zai faɗi wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina wa kansa zai jingina masa babu shakka wannan ba yabo yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam karan tsaye yake wa da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha tace man haddathaka anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaiba faqad a'zama al-firyata 'ala Allah wanda duk zai ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to wannan yayi babban ƙarya ga Allah ta'ala Allah ko yana cewa man azlamu min man iftara 'ala Allah kadhiba babu wanda yake yi zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ta'ala ƙarya Allah ya ce abtir bihi wa asmi wa to abtir bihi wa ya kai Allah ta'ala ji wa kuma ya kai shi gani babu wanda yake Allah ta'ala ji jin ubangiji a ganin ubangiji ta'ala ba shi da iyaka yana ganin komai da komai wa ma yazu ba'ar rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama wa tanqasu qaya dharra a sama take ko a kasa take ba za ta tsuya ga barin ubangijin ka ba ubangijin ka yana ganin ta ba ya fa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama inna allaha la yafa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama babu wani abin da yake koyuwa ga Allah ta'ala a sama yake ko a kasa yake wa asmi ba wa asma bihi kuma babu wanda ya kai ubangiji ta'ala ji kai ba makin jin Allah ta'ala Allah ta'ala yana jin kowane irin sauti kowane irin sauti a cikin kowane irin yanayi aka faɗe shi ka duba kissar Aisha radiyallahu ta'ala anha da take gaya mana cewa lokacin da al-mujadila wacce matar mijinta yayi zihari da ita tazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kaula kaula bintu aw tazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana Aisha tana tsaye bakin daki kusa da daki ita matar tana waje tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma Aisha tana kofar dakin ta shi ba ta zara tsakanin mu amma tana maganar ban ji abin da take faɗa ba sai ga shi kuma Allah ta'ala min fawqi sab'i samawat tuqaddasa li Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma illa Allah samiu basir sai sai ga shi Allah ta'ala allazi wasi'a sam'uhu as-samawati wal ard wanda Allah ta'ala da jin sa ya yalwaci sammai da ƙasai shi ya ji abin da take faɗa ni za mu fita da su amma wani abin da suke faɗa ba na ji sai ga shi Allah ce kat sami Allah haƙiƙa Allah ya ji maganar nan wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawa saboda haka babu wani abin da Allah ta'ala yake koyuwa gare shi don haka waɗannan gaɓoɓi guda biyu ko jumloli guda biyu asmi bihi wa absir za su ƙara wa mutum tsoron Allah ne ya sani cewa duk abin da yake yi a kowane yanayi yake a ko'ina yake Allah yana ganin sa haka nan duk abin da yake faɗa Allah ta'ala yana jin sa don haka ya yi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi ya faɗi abin da Allah ta'ala ya yarda da shi kada ya faɗi abin da ya saba wa abin da Allah ta'ala yake so yayi haka nan ya ce malahum min dunihi min waliyin ba su da wani wanda yake majibincin al'amarinsu wato mutanen da suke sammai da ƙasa duka babu wani wanda yake jibinta al'amarinsu sai Allah ta'ala shi yake ciyar da su shi yake shayar da su shi yake ba su dukkan bukatunsu haka nan masoyansa shi yake ba su wilaya khasa akwai wilaya amma da ta shafi kowa da kowa akwai kuma wilaya khasa wacce ita ce wilayar da Allah ta'ala yake wa muminai irin wacce yayi wa ashabul kahfi saboda haka ya tsare su ya kula da su ya ba su kariya ya saukar musu rahamarsa a yayin da suka buƙaci wannan. Allah ta'ala ka saukar mana da rahamominka abinda muka faɗa daidai. Allah ka ba mu ladansa na kukkure. Allah ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.